Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 3 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Har zuwa yanzu jirage bas fara kai komo a kasar Afghanistan ba. Kananan ana ci gaba da tantance barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta yi a nan Amurka. Haka zalika za a ji dalilan da suka sa shugaba Muhammadu Buhari sauke wasu ministocin shi.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa dubban ƴan Boko Haram na ta mika wuya a ƴan kwanakin nan.
Wannan saranda da ƴan ta'addar Boko Haram suke yi a cikin kwanakin nan ba ƙyaƙƙabtawa. Ya nuna nasarar da jami'an tsaron Najeriya suke samu wajen yaƙi da ta'addanci.
A yayin da babban hafsan tsaron Najeriya ke ziyarar gane makai a wuraren da aka yi rikice-rikice na baya-bayan nan a Najeriya. Wasu ƙwararru sun ce sun san abin da ya sa wasu ke sake tayar da ƙura bayan talafa.
Akwai ɓata gari daga cikin shugabannin addinai da ɓata gari daga cikin 'yan siyasa waɗanda wataƙila suke ganin idan ba an sake samun matsaloli irin wannan ba wasu buƙatunsu ba za su biya ba.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya. Ministan harkokin wajen Qatar a jiya Alhamis ya faɗa cewar ana ci gaba da ƙoƙarin buɗe tashar jiragen sama a Kabul, babban birnin Afghanistan, amma ya yi gargaɗin cewar ba a san lokacin da jirage za su fara kai komo ba. Wata tawagar ƙwararru daga Qatar da kuma Santambul ta isa Kabul a ranar Laraba don taimakawa wajen sake buɗe tashar jirgin samar, wadda muhimmiyar mahaɗa ce ga waɗanda har yanzu ke neman tserewa daga ƙasar da ke fama da yaƙi da bayar da agajin gaggawa. Wannan shine jirgin saman ƙasar waje na farko da ya fara sauka a filin jirgin saman tun bayan da aka rufe shi a 'yan kwanaki saboda wasu dalilai da ba a bayyana ba. Hukumar shirin samar da tallafin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasi a watan da ya gabata cewar kusan sulusi ko ɗaya daga cikin 'yan Afghanistan uku na buƙatar taimakon abinci cikin gaggawa. Muna ci gaba da fatan za mu iya samu bakin zaren ba da jimawa ba, inji ministan harkokin wajen Qatar Sheikh Muhammad bin Abdullah Al Sani. Sheikh Muhammad ya kuma jaddada buƙatar da ke akwai ga 'yan Taliban da su mutunta yarjejeniya don samar da ingantacciyar hanya da 'yancin zirga-zirga ga mutanen Afghanistan. Yayin da jami'ai ke tantance ɓarnar da guguwa Aida ta yi a gabar tekun Amurka da kuma arewa maso gabashin ƙasar, masu hasashe a cibiyar nazarin guguwa ta Amurka suna ci gaba da kallon yadda guguwar Lari ta yi ƙarfi a gabashin Atlantika. A rahoton baya-bayan nan, masu hasashen sun ce guguwar Lari ta yi nisa a gabashin Atlantika, har ya zuwa yanzu ta fi kusa da nahiyar Afirka fiye da yankin na Amurka. Amma iskar guguwar tana tafiya da ta kai kimanin kilomita 130 a cikin sa'a ɗaya, kuma masu hasashen yanayi sun ce Lari za ta karfafa cikin sauri yayin da ta juya zuwa yamma da arewa maso yammacin ƙasar cikin sa'o'i 24 masu zuwa, ko kuma ana tsammanin za ta zama babbar guguwa zuwa yammacin yau Juma'a. Bibiyar yanayin guguwa na ci gaba da kankama, amma a kudancin Bamuda zuwa ranar Talata mai zuwa, lokacin da ake kyautata zaton za ta iya zama guguwa mai karfi a mataki na hudu tare da iska mai tafiyar kimanin kilomita 206 cikin sa'a daya. Labaran duniya ake sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Watakila sai an yi ma Amurkawa allurar rigakafi ta uku da Pfizer da Moderna ke samarwa, a cewar Dr. Anthony Fauci a jiya Alhamis a wani taron manema labarai a fadar White House. Dole ne in ce, bisa ga sanayyata, a matsayina na likitan cututtuka masu yaɗo, ba zan yi mamaki ba idan aka ce sai an yi wa mutane allurar rigakafi karo na uku, kamun a ce mutum ya samu cikakkiyar kariya, abinda Fauci ya shaida kenan, wanda shine daraktan cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa. Ya shaida hakan ne a wata ganawa da manema labarai. Ya kuma ƙara da cewar hukumar tantance kayan abinci da magunguna da cibiyar kula da cututtuka ne za su yanke shawara a game da hakan. Haka zalika, ko waɗanda suka karɓi allurar rigakafi ta kamfanin Johnson & Johnson za su buƙaci ƙarin allurar don ƙarfafa kariya, za a gani nan ba da jimawa ba.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumomin tsaro ke ta bayyana yadda 'yan ƙungiyar Boko Haram ke ta ɗunguma wajen hukumomi suna miƙa wuya, kamar yadda rundunar sojin ƙasar ita ma ta tabbatar. Hassan Maida Kaina gare ka.
Muƙaddashin daraktan cibiyar sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar tsaron Najeriya, Brigadier General Bennett Onyeku, ya bayyana cewar kimanin 'yan Boko Haram 5,890 ne suka yi saranda tare da miƙa wuya ga dakarun rundunar operation haɗin kai, kama daga ranar 12 ga watan jiya zuwa ranar 2 ga wannan wata na Satumba.
Including fighters and commanders.
Brigadier General Bennett Onyeku ya ce cikin waɗanda suka yi sarandar akwai mayaka da kwamandojin ƙungiyar na Boko Haram da suka haɗar da manyan kwamandoji guda uku, Amir Amir guda hudu da kuma Nakibai guda biyar, kana da wasu da suka kware wurin satar shanoma Boko Haram din da kuma wasu gamagarin 'yan Boko Haram da iyalansu. Tuni dai, hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya ta bayyana wannan miƙa wuya da 'yan Boko Haram din ke yi ba kakkautawa a matsayin wani ma'auni da ke nuna irin nasarar da jami'an tsaron Najeriya ke samu, kamar yadda Director General na hukumar Dr. Garba Abare ke shaida min.
Wannan saranda da 'yan ta'addar Boko Haram suke yi a cikin kwanakin nan ba kakkautawa ya nuna nasarar da jami'an tsaron Najeriya suke samu wajen yaƙi da ta'addanci. Yana kuma nuna cewar duk waɗanda abin ya shafa a arewacin Najeriya ko kuma musamman arewa maso gabacin Najeriya ya kai makura da wannan yaƙi. Kada ka manta, sama da shekaru 12 aka yi ana wannan yaƙi, kuma har wa yau ba a ƙare shi ba kwata-kwata. Hakika, 'yan ta'addar Boko Haram kusa da 6,000 sun miƙa wuya a 'yan kwanakin nan. Wannan abin farin ciki ne, don koda guda 6 ne kacal suka miƙa wuya, ragi ne a cikin mayakansu, balle kusan 6,000. Jami'an tsaro suna tantance su. Wannan shi ne abin da ya kamata, kuma abin da ake yi kenan. Daga wannan tantancewar ne za a ƙara samun jawaban sirri da zai taimaka wajen faɗaɗa hanyoyin wannan nasara da aka samu a cikin wannan 'yan kwanaki.
Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce cikin gamagarin 'yan Boko Haram ɗin da suka yi saranda, tuni sojoji sun miƙa wasu ga gwamnatin jihar Borno. Ana kan batun wannan saranda ne kuma wasu bijirarrun mayakan na Boko Haram suka yi arangama da sojoji, inda dakarun tare da taimakon jiragen yaƙi tare da hallaka guda 48 da kuma cafke wasu guda 20 daga cikinsu, kamar yadda General Onyeku ke ƙarin bayani.
Their logistic base and facilities, including 3 gun trucks, were destroyed in the process.
Yace an tumurmushe sansanin da suke adana makamansu da ƙone musu motocin yaƙi guda uku, makamai 52, harsasai 2,000 na bindigar AK-47 da grenade da ma bindigogin harbo jiragen sama. Sojojin Najeriya suka kwato daga 'yan ta'addan na Boko Haram. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Bayan sallamar wasu ministocin shi da yayi, Shugaba Muhammadu Buhari na ci gaba da fuskantar suka daga ciki da wajen Najeriya akan matakin da ya dauka. Sai dai sakataren gwamnati Boss Mustapha ya shaidawa abokin aikin mu Umar Faruk Musa dalilin da yasa Buhari ya dauki wannan matakin a wannan rahoto da ya aiko muna.
Ana so a kara inganta aikin gwamnati musamman don lokacin da ya rage mana kusan shekara ne kawai da wata ne kamar 6-7. Ana zato da an inganta aikin gwamnati yanzu din nan za mu karfafa wanda ake cewa a turance consolidating din legacy achievement nasa. Don wannan dalili shi ne ya ce bari ya dan juya a cikin cabinet nashi kamar yadda ya fada akan cewa waɗannan few changes ne a yanzu. Amma kuma za a ci gaba da lura da abubuwa na gaba don akwai bukatar ɗaukan waɗansu matakai na canje-canje. Za a ci gaba da shi har lokacin da aka samu biyan bukata na inganta gwamnati na shi President Muhammadu Buhari.
To amma a ganinka tunda Shugaba Buhari ya ce za a ci gaba da irin wannan canje-canje, shin me zai hana tun yanzu amma karkade gaba ɗaya duk wanda ake bukatar canjawa kada a riƙa yin abun kaɗan-kaɗan har ya kawo cece ku ce ana zuwa kamun kafa na kar a yi wannan canjin?
Ka san shi President Muhammadu Buhari bisa shekaru da sanin gwamnati a gaskiya yana da waɗansu hikima na ayyuka wanda musamman mu matasa da waɗanda ba su samu yawan shekarunsa da yawan fahimtar aikin gwamnati ba kula yomi muna cikin sauri. Amma President Muhammadu Buhari kafin ka ga ya dauki matakai ya yi tunani a kai na zurfi, ya kuma sani akan cewa wannan matakan ba zai kawo cunkusa a cikin aikin gwamnati ba. So shine abin da ya faɗa akan cewa za a ci gaba da canje-canje wanda ba zai dagula aikin gwamnati ba. Kaga kamar yanzu wannan canje-canjen da aka yi dinnan zai inganta gwamnati ne amma ba zai dagula aikin gwamnati ba. Dan an yi shara an yi watsi da mutane da yawa a lokaci daya yana iya kawo cikas a aikin gwamnati. Ina ji waɗannan tunani ne ya sa ya ce matakin da za a ɗauke shi ɗaya bisa ɗaya a kowane lokaci.
To amma me yasa ba ku fitowa ku faɗawa al'umma dalilin da yasa kuka yi wannan canji? Domin wasu yanzu kun bada damar ana ta tsegumi da cece ku ce, wasu na cewa rashin iya aiki, wasu na cewa cin hanci da rashawa, wasu na cewa rashin galihu ko gata a cikin mulki ne.
Inganta aikin gwamnati a yi ya kushe abubuwa da yawa. A cikin jawabin shi president bai faɗi wani dalili ba. Abin da ya faɗa shi ne za a yi integrating din gwamnati, shi ne inganta gwamnati don a tabbatar aikin nan da muka sa a gaba da ajandan da muka sa a gaba an samu nasara a kai. A gaskiya abin da ya faɗa kenan. Kuma na tabbatar wannan hujjar canje-canjen da ya yi dinnan in ya ce inganta gwamnati yana kushe da abubuwa da yawa. Kuma na tabbatar wannan hujja ne wanda ya kamata mutane su amince da shi. Bai kamata ana wani soke-soke na waɗansu abubuwan da shi shugaban ƙasa bai faɗa ba.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda a yayin da babban hafsan tsaron kasar Loki Irabo bisa umarnin shugaban kasa ke ziyarar gane makai a wuraren da aka zubar da jini a baya-bayan nan, ya sake jaddada niyyar gwamnati ta inganta tsarin bankaɗo duk wani shiri na tayar da zaune tsaye tun ma kafin a tafkata asa. Hassan Maina kaina gare ka.
Babban hafsan tsaro a Najeriya General Loki Irabo yace jami'an soji za su karfafa bangaren gano alamomin tashin hankali da daukan matakan gaggawa don kawo karshen kashe-kashen da ba gaira ba dalili da ke aukuwa a jihar Plateau. Babban hafsan tsaron ya kuma ce ziyarar tashi ta musamman ce wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya umarce su da su tsaurara matakan tsaro don maido da zaman lafiya a jihar.
It is by understanding your neighbor who he is.
Yace fahimtar juna da gane cewa kowa halitta da za a mutunta ne, idan har mun rungumi dabi'o'i masu kyau ba wata hujja na zuwa ba da hakuri wa waɗanda suke bakin ciki. Babban hafsan yace sojojin Najeriya na iya dakile matsalolin tsaro a ƙasar idan har al'umma sun ba su goyon baya. Shugabannin cibiyar da ke yada kyakkyawan fahimta tsakanin addinai sun dukufa wajen fadakar da al'umma dabarun samun zaman lafiya. Imam Dr. Nuraini Ashafa, shugaban cibiyar, yace shirin nan da suke yi na wanzar da zaman lafiya ita ce ya kamata al'umma su runguma.
In duk angon da suke tare da mu musulmi da krista su hada hannu su gangami cin angwamo daga yau ba za sake zubar da jini ba mu da kanmu mun dungumi kaddaran rayuwar mu da ceton al'umman mu da kasan mu da garin mu da mutanen mu da yankin mu da kasuwancin mu da komai namu mun dauke ta a hannun mu da kanmu ba za mu jira sai gwamnati ta zo ba ko hukuma ba
shi ma Reverend Dr. James Mobile Wuye dake zama director shirye-shirye na cibiyar yace sun gana da al'ummomi daban-daban sun kuma fahimci cewa akwai matsala da ya zama dole kowa ya bada gudunmuwar samar da zaman lafiya
mun samu a cikin mutane akwai yan kwangilan takaddama nasu shine in ba a bada kashi an kashe juna ba basu da shi mun sake lura cewa ana gasa a jiyar filato na waye fi kashe wani zuwa ni su kashe uku mu kashe hudu wasu kashe biyar ana ta yin irin wannan to ire-iren wayannan ne muka zo mu ce to shin mu a yan zaman kanmu yaya zamu yi mu fitar da wannan
Malam Sani Suleiman dake zama babban mukaddashin jami'in gudanarwa na kungiyar Mexico dake aikin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummar Najeriya yace marasa kaunan zaman lafiya ke maida hannun agogo baya
idan muka lura an samu ci gaba na tsawon kusan shekara 6 a jihar Plateau wanda hakan ta samu ne bisa kokari na irin kungiyoyi irin namu kokari na jami'an tsaro kokari na gwamnati ta jiha da kuma sauransu da kuma kokari na kafafan watsa labarai da yan jarida irin kudu to amma a yan bayan nan akwai bata gare daga cikin shugabannin addinai da bata gare daga cikin yan siyasa wadanda wataƙila suke ganin idan ba an sake samun matsaloli irin wannan ba su bukatun su ba za su biya ba dan haka wannan abu da ya faru a yanzu wata dama ce na mu koma baya mu sake kallon abubuwan da akai a baya ya taimaka menene kuma gibin da ake da shi wanda za a sake tara wasu abubuwa
a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Plateau na kan tattaunawa da bangarorin al'umma daban-daban dan samun maslaha yayin da abokan arziki ke kawowa ziyarar jaje da karfafa batun zaman lafiya a jihar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
to a gaida Hassan kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka akwai da yaushe ake so ana iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya ashe dai duk da dukan ka dukan da ƴan majalisar ƙasa suka yi wa dokan nan ta ganin an yi zabe da na'ura mai kwakwalwar da ƴan ƙasa suka dinga tasawa a gaba har ya zuwa yanzu wasu gaggan ƴan siyasar da ke cikin jam'iyyar adawa ba su haƙura ba
inda za a ji abin da mutanen Najeriya ke so a ba su electronic voting din nan ba haka ba 2023 zai kawo muna damuwa don mutane suna ganin ana shiri ne kawai a yi makudi sakamakon na so ya yi cuta ba inda ba zai iya zuwa ba wallahi ra ne dai in ya je ba zai dawo ba
su kuwa fitattun ƴan siyasar da su aka kirkiro jam'iyyar APC da suka ce sun kafa ta da kyakkyawar turba cewa suke yanzu dai sun riga sun gano sun taka tarkon tabaibayin ƴan rinto da rimbarimba
mu an yaudare mu waɗanda muka yadda kan cewar matsalar Najeriya jam'iyyar PDP ce Jonathan a ce har yanzu ana zaurincin sai dawo jam'iyyar APC ya musu takarar shugaban ƙasa
ita kuwa Hajiya Naja'at Muhammad ta jam'iyyar APC sun gaya wa duniya take cewa idan dai magana ce ta hankada mulki kudin Najeriya to ba za ta tsabuwa ba
tattalin arzikin kasa duk yana hannu yawan namu ma kuma shikenan sai mu dauka mu ba dan an yi mana ne kai me ne sama ya ci bare dan tsukoma ina ma ruwan dan lahira ne da mutuwa
me yiwa masu sauraro ba za su rasa gabza karo da labarin da ake ta yi cewa hukumar nan dake kula da kafa yan labaru ta rufe wani gidan talabijin ba sai dai shugaban hukumar kula da kafa yan labaru na tarayyar Najeriya NBC ya ce ba haka labarin yake ba
ban bace lasin din talabijin din su ba akwai ka'idojin zaka bi tukunna shine zai duba matsayin hukuncin da ya kamata kai masa
wadannan fa sai sayan so mun tabin sassaken miliyoyin da zamu murgino muku ne a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniyan da maganar siyasa ya tasa a gaba domin manuniya magana take ta tsantsar tsibe gaskiya da tsitsince tsakuwa daga tsaba domin burin shirin shine shugabanni da waɗanda ake shugabanta su samu sassauci sanyi da sawaba mai yiwa kuma neman sassauci da sa'idan yasa wasu ƴan siyasa ke ganin idan ana son a gyara maganar zabe a daina rumbarumba to dole ne a rungumi tsarin tsibe na urori masu kwakwalwa wajen yin zabe da tattara sakamako kamar ko ba ta da wani rinto ko rimbarin ba ba wannan dai shine ra'ayin tsohon shugaban kungiyar gwamnatin arewacin Najeriya kuma tsohon gwamnatin jihar Niger Dr. Mu'adh Babangir Ali da yace idan an yi haka to za a rage wa ƴan ƙasa fargaba
maganan zabe yanda suka bar shi a sake yanzu shine mutane za su gurbata zabubbukan da za a yi a wurare da yawa wayansu kawai su zauna su rubuta su ce ga yanda yake amma idan daga inda aka yi zabe aka aiko shi to za a zo a duba a Abuja ba kuma duba abin da aka rubuta a can ƙasa a san ya ake ciki
kana ganin Najeriya ta kai munzalin da za ta yi irin wannan zabe
kware kware kuwa yanzu ina ne zaka je inda babu internet duk capital ɗinmu akwai internet kuma
in hukumar sadarwa ta ce rabin ƙasar ne yake da ƙarfin wannan
zance ne sai dai ka ce girman na wani wuri bai kai na wani wuri ba
amma ce dandalin yanar gizo ma fa ana iya shiga ciki a sarrafa shi a canza sakamako
Adam na so yayi cuta ba inda ba zai iya zuwa ba wallahi ra ne dai in yaje ba zai dawo ba amma mun dauka cewa in dai aka yi shi cikin sauri ba yanda za a yi idan akwai batattu masu gurbata abu to ya kamata mu samu mutanen kirki da su kuma za su gyara wayannan abubuwa
shi ma dai tsohon ministan yada labarin da sai da ya nemi ganin ya taka takarar shugaban kasa a zaben da ya gabatan da bai nasara ba farfesa Jerry Gana ya ce tunda dai siyasa ake ba da gaba ba to ya zama wajibi a yi amfani da na'urori wajen zabe da tattara sakamako a zaben shekarar 2023 da ya ce shine zai ba da dama talaka ya samu abin da ya zaba
ina ganin laifin national assembly ne domin a Najeriya sun shirya INEC ma sun shirya sun ce lokaci ya zo za su amfani da su abin da jama'a suke nema kenan sannan kuma shine zai ce mu domin ba haka ba irin ababen da ake inda za a ja yi coalition na ike burda na
amma kwararru sun ce ai ana iya magudi a cikin wannan din ma
in ma akwai ni ba san hanya za a yi ba amma gaskiya da zai fi a bari cewa a yi wannan electronic voting daga can kai results direct
to me shawara yanzu
inda za a ji abin da mutanen Najeriya ke so a ba su wannan irin dama da za a yi electronic voting din nan ba haka ba 2023 zai kawo muna damuwa don mutane suna gani ana shiri ne kawai a yi magudi
da yawan ƴan siyasan da su aka kirkiro jam'iyyar APC a Najeriya sun ce sun yi waccan tafiya ne don suna ganin kamar za a kawo ƴan ƙasa ci gaba sai dai kuma tin wasu ƴan jam'iyyar APC da aka kafa ta da su suka yi wayan zuken zare jikinsu da suka ce a gaskiya sun gano tafiyar ba riba tsohon dan kwamitin amintattu na jam'iyyar APC kuma tsohon dan masaukin tarayyar Najeriya Honorable Nasir Garba dan tiye na cikin masu yi wa jam'iyyar APC wannan duba
wato ni abin da nake gani cewa ita APC mu an yaudare mu waɗanda muka yarda kan cewar matsalar Najeriya jam'iyyar PDP ce babu yadda za a yi ya zamanto cewar har zuwa yanzu maganar ana nan ana jita-jita cewar wancan shugaban na jam'iyyar PDP wanda aka ce shugaban barayi ne shugaban waɗansa menene babu security babu a ce har yanzu ana nan ana zaurin sai dawo jam'iyyar APC ya musu takarar shugaban ƙasa idan wannan zaurin ya zama gaskiya Jonathan ashe wannan dalilin da mutanen nan muka shiga a cikin sa muka yadda muka zo muka jam'iyyar APC idan na ce maka ina da na sani idan na ce maka shigo ba zurfi aka mana to ni ina ganin gaskiya ban kuskure ba
tun bayan kammala zaben shekarar 2019 a Najeriya wasu ƴan kudancin Najeriya da suka yi nisa a siyasa suka fara shimfiɗa wata sabuwar huduba magana suke na cewa su fa a wannan tsari da ake tafiya an bar su ne suna ta faman gwaguyar goruba a saboda haka zabe mai zuwa kawai a bar ƴan kudancin Najeriya su fito dan rungumar zaben shugaban ƙasa in ko ba haka ba to sai dai ƙasar in za a raba wannan kuma shine abin da gaggan jam'iyyar APC da ke da mukami cikin gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari irin su Hajiya Naja'atu Muhammad ta Kananda bake cewa ba zai yiwu ba domin ta ce magana ta siyasa tarin tilin jama'a ke nema ba wai tsabar tsantsagwaran zari ido ba
mu dai ba mu ci moriyar mulkin dan arewan ba mu muka fi cutuwa su suke amfana koda wannan kashe-kashen da ake yi ban taba ganin jarida tana jajanta mana ba ba su ce ukkan ba amma suna ta zagin mu suna tozata shugabannin mu suna nuna dole mu ba su mulki ai demokradiya ba haka take ba inda kudi ita ce take da yawan arewa har mu mutu ba za mu dandana mulki ba to saboda haka kai me na sama ya ci bare dan tsunko mu ina ma ruwan dan lahira ne da mutuwa so mu ba za mu irin wannan a arewa za mu ci gaba da neman Allah ka ba mu sahihin mutum tattalin arzikin kasa duk yana hannunku yawan namu ma kuma shikenan sai mu dauka mu ba dan an yi mana ne dan wasu daga cikin mu sun zama ƴan tsaki Allah ya ara mana rai da lafiya
tun bayan da gwamna Samu Otom ya yi tumbudin tunkudo su kalamai da hukumar kula da kamar labaru ta Najeriya ta ce ba za su taimaki kasar ba wanda wannan nema ya sa hukumar ta aike da takarda ga gidan talabijin na Channels din da ya cilla waɗancan bare cewa kada ya ƙara irin wannan a gaba. Wasu ƴan ƙasa suka dinga yawo da yamadidin yadawa duniya cewa ai hukumar ta rufe wancan gidan talabijin kawai saboda tsabar gaba. Sai dai tuni shugaban hukumar ta kula da kafar labaru ta tarayyar Najeriya NBC Alhaji Balarabe Shehu Ilele ya ce a gaskiyar magana ba haka abin yake ba.
Ban kwaci lasin din talabijin din su ba. Wannan akwai ka'idojin zaka bi tukunna. Ka kira mutum yayin bayani, ka rubuta masa takarda ya amsa, sai ka duba kuma kaga abin da ya faɗan nan muna da laifi rukuni rukuni. Shine zai duba matsayin hukuncin da ya kamata kai masa.
Kuma takarda ko ka fara basu?
Takarda muka fara basu, kuma suka ansa takardun da muka basu.
To ai akwai cece kuce da ake ta yi cewa yawancin gidajen talabijin masu zaman kansu ne kadai kuke wa irin wannan gargadin da wasu ke ganin kaman bice da kulli kuke musu, kuna neman hana mutane fadin albarkacin baki ne.
Yawancin gidajen yada labarai na gwamnati da ke samu cewa suna bin ka'idojin aikin jarida dinsu. To idan da waɗannan gidajen yada labarai suna amfani da ƙwarewarsu, bai kamata su bari a yi wannan abuwa din ba.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sata kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati
to duka kuma iyaka muryoyin da muka murgino muku cikin shirin Manuniya kenan domin dama buhun namu na yau baki ba. Kuma a madadin maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da a ciki mukan dan diba, sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanan da kan kukkurda don kawo mana muryoyin da za su dore demokradiyyar mu a turba. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
To a gaida dan mutan Ikara, yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna.
Ka dauka abin da yake faruwa a jihar Zamfara. Ana kokari a hada tsakanin Hausawa da Fulani. Wannan rigingimu tsakanin Hausawa da Fulani ake ta yi. Hausawa da Fulani nan duk inda ka tashi kuma sauran kananan kabilu in za su yi fada sai su ce suna fada da Hausa Fulani. Nan ko ana so a hada Hausawan da Fulani fada wanda dukkanin su musulmai ne. Da haka waɗannan abubuwa da yake faruwa ya sabawa addinin musulunci, ya sabawa karantarwa addinin musulunci. Hatta waɗanda ba musulman ba da ake zaune lafiya da su. Manzo Allah ce wanda duk ya tashi ya kashe wanda ake zaman lafiya da su babu gaira babu dalili bai cikin al'ummata. Musulunci bai daba haka kawai ka fadawa wanda yake ba musulmi ba don addinin ku ba ɗaya ba. Ballantana kuma wanda yake addinin ku ɗaya don kabilar ku ba guda ba. Ina addu'a Allah ya sa al'umman musulmi duk inda suke su zama sun yi karatun addini. Allah ya halice mu kabila kabila, ƙasa ƙasa, dangi dangi don mu san juna. Wanda yafi daraja da kima a wurin Allah wanda yafi tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Najeriya na bukatan addu'a musamman ma irin wannan lokaci da rikitar siyasa ke kara kusantowa kowa da irin manufarsa. To mu ci gaba da roƙon Allah, Allah ya zauna da wannan ƙasa ta mu Najeriya lafiya. Zaman lafiyar Najeriya shine zaman mu lafiya. Saboda haka ina fata su kuma hukumomi za su tsaya duk waɗanda aka gano su suke kunna fitina rashin zaman lafiya. To a kama su a hukuntarsu domin gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah. So da yawa ana samun sakaci, a samu masu laifi a ki hukuntarsu. Wannan ƙara bada lasisi ne ga masu son su yi laifin cewa ku yi ko kun yi ba abin da za a muku. Amma in ana hukunta masu yin laifi to babu shakka za a daina yin irin waɗannan ta'asa da kuma abin da bai dace ba.
Da fatan an amfana. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
An dai ji cewar ministan harkokin wajen Qatar ya fada a jiya Alhamis cewa ana ci gaba da kokarin bude tashar jiragen saman Kabul babban birnin Afghanistan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, zamu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika sakon taya murna ga iyalan marigayi Malam Usman Dalibi dake masallacin Telex Tudun Jukun Zaria na daurin auren yar su Asama'u Usman Dalibi da angonta Tahir Shehu, wanda za a yi a yau din nan Juma'a bayan sallar Juma'a a masallacin Harun Danja Tudun Wada Zaria. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure. Amin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya hada, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kal.